Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. Hayyamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan ma sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato BOA Hausa .com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Alhamis 5 ga watan Disamba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanin da muke farin cikin sake jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya kara matakin da gwamnatinsa ta dauka akan masu keke napep. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulaimumunu Barma da kuma sharhin wasu jaridan Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsin kuma ga labaran duniya. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya bayyana daular Iran da cewa tana tangal-tangal, inda ya ce Israila ta daura damarar mai da martani ga hare-haren da kasar ta Iran take kaiwa. Netanyahu ya bayyana haka ne a jiya Laraba, sa'ad da yake tare da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, yayin da su biyun suka ziyarci Lisbon daban-daban domin tattaunawa da shugabannin kasar Portugal. Netanyahu ya ce yanzu haka Iran tana kai hare-hare a Syria da Lebanon da Iraki da Yemen da kuma Gaza. Ya godewa shugaba Trump akan ci gaba da matsin lamba ga Iran, yayin da Pompeo ya bayyana goyon baya ga 'yan kasar Iran masu zanga-zanga. Pompeo ya ce waɗannan mutane ne da ke neman 'yanci da sahihiyar hanyar rayuwa, haka kuma suna wato sun gano barazanar 'yan mulkin danniya da ke shugabancin jamhuriyar ta Iran. Manyan masana uku a shahanin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci ya tsige shi ta hanyar tirsasawa Ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Profesa a shahanin shari'a na Harvard Noah Feldman ya fadawa 'yan majalisar cewa a yadda Trump ya bukaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bude bincike akan daya daga cikin manyan abokan hamayyarsa na Democrats a zaben shekara ta 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, ya nuna karara cewa ya aikata babban laifi wanda aka tsara daga cikin laifukan da ake tsige shugaban kasa akan su a kundin tsarin mulkin Amurka. Ita kuwa Pamela Kalan, professor shari'a a Stanford, cewa ta yi ya kamata a ce shugaban Amurka ya hana kasashen waje yin kutse a zaben Amurka ba ya gayyato su ba. Wani professor shari'a daga Jami'ar North Carolina, Michael Gerhard, ya shaida wa kwamitin shari'a na majalisar cewa idan har majalisar ta kasa tsige Trump a wannan lokacin, to kuwa lalle yunkurin na tsigewar ya zama maras fa'ida, domin kuwa kundin tsarin mulki ya yi haramcin kafa basarake a kasar Amurka. To sai dai 'yan Republican masu goyon bayan Trump su kuma sun gayyato wani farfesan shari'a a Jami'ar George Washington, Jonathan Tully, wanda ya ce akwai rauni sosai a shaidun da ake yunkurin tsige Trump da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana hasashen cewa ayyukan yaɗa labaran kungiyar IS yana tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet, yayin da suke kokarin farfadowa fiye da mako ɗaya bayan da jami'an nahiyar Turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da sakonni. Ba kamar yunkuri na baya na daƙile kafofin farfagandar kungiyar ta 'yan ta'adda ba da ya samar da sakamako na wucin gadi. Jami'an yaƙi da ta'addanci da manazarta na cewa matakin baya-bayan nan na da alamun yin tasiri mai ɗorewa. Ya zuwa yanzu dai sakamakon ayyukan na 'yan sandan haɗin gwiwar Turai da ƙungiyar tarayyar Turai suke yi da kafofin samar da kafofin intanet kamar Telegram da Twitter da Google da Instagram ya tabbatar da wannan kisasin. A ƙarshe wasu ƴan bindiga da ba tantance ba sun kashe wani ma'aikacin jin kai dan kasar Japan da kuma abokan aikin sa biyar a gabashin kasar Afghanistan. Jami'ai sun ce an yi harbin ne da safiyar jiya Laraba a Jalalabad babbar shalkwatar gundumar Nangarhar. Mai magana da yawun gwamnatin gundumar ya shaidawa muryar Amurka cewa Dr. Titus Nakamura da sauran ma'aikatan kungiyar agajin lafiya ta Japan wato JMS a takaice suna kan hanya ne zuwa duba wani aikin da ake aiwatarwa sa'ad da aka kai musu farmakin a Taula Kogiyani. Ya ce Nakamura wanda shine shugaban kungiyar agajin ya sami mummunan rauni an kuma kai shi asibitin birnin inda anan ne ya cika. Ya kara da cewa direban sa dan kasar Afghanistan da wasu jami'an tsaron lafiyar sa na daga cikin waɗanda aka kashe. Ofishin jakadancin Afghanistan ya yi Allah waddaye da kisan na Dr. Nakamura wanda ya bayyana da hari na rashin hankali ga mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa ga taimakawa ƴan Afghanistan mabukata.
Murtala Faruk Hussein na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya yayin da gwamnatin jihar Borno take daukan wasu matakai domin dawo da zaman lafiya a jihar ta hana amfani da babur mai kafa uku wato keke napep a wasu manyan titunan jihar. Masu tuka baburan masu kafa uku sun gudanar da wata zanga-zanga a Maiduguri babban birnin jihar inda suka ce akwai wasu bayanai da suke yawo a kafafen sada zumunta da ke nuni da cewa gwamnatin jihar ya hana amfani da babur mai kafa uku abinda gwamnatin jihar ta musanta. Wakilin Haruna Daudabiu ya halarci taron manema labaran da gwamnan jihar Farfesa Babagana Umar Azulum yayi bayanin cewa
in hankali ku bi doka mu samu lafiya a kasar Borno. Kitinan da muka samu wannan kar mu yi gaba mu kawo wani kitina kan
gwamnan jihar Borno. Farfesa Babagana Umar Azulum kenan ke jin hankulan yayan kungiyar nan da ke aiki da samfarin baburan nan masu kafa uku da ake kira da yadda sahu ko kuma keke napep sakamakon wata zanga-zangar suka gudanar a garin Maiduguri kan furcin da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya yi a zauren majalisar dokokin jihar lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin baɗi na cewa za a haramta amfani da samfarin babura masu kafa uku a cikin garin Maiduguri kamar yadda wasu shafunan yanar gizo suka dinga ambatawa. Sai dai gwamnan jihar Borno ya kira taron gaggawa da yayan kungiyar wanda ya shaida musu zahirin abin da ya furta a zauren majalisar ba kamar yadda aka dinga yayatawa a social media ba. Gama abin da ke cewa
amana ne aka zabe ni kashi gari a cikin ku kashi 90 da tara na ke kira da sun zabe kuma na kira su na gaya musu ga niyan da na gaya musu na ba da leader na ce kowa ya je ya rubuta membobin su ku yi hakuri bin na gaba bin Allah ne ku yi hakuri da kun yi hakuri to yin da nake so in yi haka shine kuma zan sa ku wahala ba za a sa ku wahala ba amma kuma a yi hattara ni abin da na faɗa za mu yi doka yadda za mu kawo sani za mu yi fitin hanyoyi wanda za mu kawo restrictive movement muka ce amma wannan ma na ce za mu zanna mu shawara da ku zan saya gol guda 100 bus guda 50 kuma na ce zan ba ku ma wanda kuke amma wannan ba ce cikin Maiduguri na yi gwanne bus ne za ka saya wanda za ka ce za ka hana ka gina bai bai yawo shi gannan ba abin da kake son za ka yi ba abin da zai amfana a mutane za ka yi to don saboda haka a yi ladabi mu zanna da ku lafiya nan. Maganar social media da kuka ji wannan ba magana mai kyau ba
to ko me shugabannin masu amfani da waɗannan babura ke cewa.
Daga farko sunana Abdullahi Audu chairman na keke napep na NURTW Borno state chairman. Daga farko social media da aka yi magana jama'a ba su fahimci kan zancen ba amma yanzu da gwamna ya zo ya wayarwa mutane kai gaba ɗayanmu da mu da membobinmu mun gamsu da maganarsa kuma mun yi supporting na abin da zai yi 100%. Duka kungiyoyi goma at least muna da membobi mun kai guda 40,000
a cikin Maiduguri ko baya Borno gaba ɗaya
a cikin Maiduguri.
A daidai wannan lokacin ne kuma gwamnatin jihar Borno ta ba da kwangilin gina wani gidan sama da ake kira flyover a unguwar da ake kira custom ga kamfanin China da ake kira CGC da rage irin cunkoson da ake fama da shi a wannan yanki kamar yadda kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno Hatta Kerima Sale ke cewa.
Mun yi da su akan biliyan 4 da miliyan 200 da wayansu yan kai za a yi wata 18 shekara ɗaya da rabi kenan in an da.
Shi kamar biyan diya kamar mutanen da wannan aiki zai shafa wanda gidajensu na wannan wuri kamar akwai kuɗaɗe da aka keɓe saboda su.
insha Allah Ustaz Gamman sun an yi alƙawari duk wanda inda zai taba gidan mutum za a yi mishi diya, amma muna zaton ma wurin yana da faɗi da yawa ba zai taba gidaje wanda zai dami jama'a ba, amma duk wanda ya shafa insha Allah za a biya.
Kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno a Tagari misali kenan ke bayani game da gina gadar sama da zai kasance irin sa na farko a jihohin da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya da gwamnatin jihar Borno za ta soma. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A tausaya ma talaka, na ji tausayi ɗayana.
Madalla gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar ta ƙasa ta da Nazifa Asna nake.
Da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya iya da ke ba, ba zan iya kwatance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar kanni na ce. Wai me kuke nufi, ban so ne kasa ta tauma ce. Manyan kasar gana Najeriya ku zo kar da mu ce. Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan, ina kira ne ni dan uwa nake ku.
Madalla gaida Najifi Asnanik da wakar kasata. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta tamka.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu bukata ta musamman a kasashe daban-daban sun yi bukukuwan karrama ranar nakasassu ta duniya, wacce ake shagulgullanta a kowace ranar 3 ga watan Disamba. Ranar wacce ta samo asali a 1992, wani lokaci ne na waiwaye akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a ko'ina a fadin duniya, tare da bitar alƙawuran da gwamnatoci suka dauka akan batun mutunta yancin nakasassu a ƙarƙashin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. A bana an karkatar da akalar hidimomin wannan rana wajen baiwa nakasassu damar shiga a dama al'amuran al'umma a kowane mataki na neman ci gaban kasashe. Saboda haka shirin na yau zai mai da hankali akan yanayin rayuwar wannan rukuni na al'umma a jamhuriyar Niger. Habibu Abdullahi na daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin nakasassu.
Rana ce zamu zuwa mu yi bilan mu gani irin kokari da irin abubuwa da gwamnati ta yi mana, da kuma mu kankan mu gwada irin kokarin da muka yi mu kawo na ci gaban kasa ta fannin motsa jiki ne, ta fannin tahiyar da rayuwar mu ta yau da kullum ne. Mu alfari kwarai da wannan rana, kamar yadda muka alfari da rana ta wannan national da journal national ta fasar an dikafi duniya. Mu ma Allah godiya da ya gwada mana wannan rana, kuma ka gani babbar kungiya ta FENSPA ita ce ta gayyace mu nan ga
cikin wani hali. Za a iya cewa ita wannan rana ta balata ta taro na kasassun wannan kasa.
To sai mu ce cikin babban horin ciki muke sabili da menene horin cikin da muke ciki yau kaya da labarin cewa wannan doka babbar tamu ta protection social an kai ta assembly national kuma insha Allah an yi butanta ta huce yanzu abun da muke shira shugaban kasa ne muke shira insha Allah ya sa mata hannu kenan kaga mu gare mu yau babban horin ciki ne gare mu ga wannan horin ciki na wannan rana da aka ɗebe muna kuma ga wannan horin ciki na wannan dokar tamu da muke shira shekarar shekaru muke jira a samu ayi botanta kaga kenan mu ya cikin horin ciki musamman na cewa sai dai mu ma al'umma shugabanni ne godiya da wannan kokari da suka yi mana
sai dai akwai wasu abubuwa kamar na bukatu na rayuwar da kai wadanda ake ganin har yanzu ana jan kafa wajen yin su alal misali zaka zo tsoron bene ga kokon wata takara ba za ka samu damar hawa ba ita da kan matakan da za su baiwa da
dama wannan magana ce ka fadi cikakka kuma ta gaskiya gure man muya cikin bakin ciki wannan in muka dibi wannan fanni saboda in muka dibi muka koma baya muka diba tun 2008 convention relative au droit des personnes handicapées ni jata ratifiyen ta tun 2008 yau sai mu ce shekara 11 da kasar mu ta yi ratifiyen ta me babban bakin ciki shine sai ka zo ka gani yau ka ganin kamar da ka wadi na accessibility article cut shayi na hudu na wannan convention ta ce duk abin da a cikin wannan convention yau kasa ya kamata idan kasa ta samu hannu to dole na kaida na ta yi ta girmama wa'annan abubuwa da a ciki to sai kas sai muka gani babban bakin ciki shine yau ba mu da izinin mu shiga the study in ga kai gani akwai aburi da yawa da ada escalate ba mu mu shige shi yau ba mu da izinin mu tai mu gubernora mu a cikin region din mu nan yamai ba ni da izinin yau matsayina ni Habibu in ce in taka escalate ban iyawa ina yan wado da hawo dai mun wado ji ciwo ka gani kaga babu wani wannan fanni akwai abubuwa da yawa in muka diba yau a lantar cikin garuruwa za mu ganin kanibo da yawa da an ka bude wanda aka ɗebewa wanda gotocin nan cikin gotocin nan wallahi mutanen mu da sun sha hwada ciki saboda gutoki idan an daibe abin da a ciki sai a bar shi bude kaga yau mutanen mu yanzu sai su hwada ciki wannan babban abin bakin cikin mu na shine muka nan muwajan hankalin magabata muwajan hankalin mutanen mu cewa bureman a iya girmamawa yau in ka diba prive ya bunkasa cikin Niger aya nan kowa yana yin company ko ne kuma yayin company yadda girama na yake yin escalate in shi da girama ko da mu mun zo mu san mutum mu biya bukatar mu cikin wannan company mu hausa mu ko kuma hawa escalate mutum mu biya ko wani biurin biyan kuɗi ko wani wani wala ba mu iyawa saboda escalate in ya haƙare mu sai mun kada mutuncin mu mun koma rayaye a kawa mu samu mu ta kaga babu ni cigaba kenan ya abun da muke so
to haka suma masu bukata ta musamman mata ba su yi kasa a guyo ba wajen hidimomin karrama wannan rana wace a wani bangare yake zama ranar sada zumunta lamarin da ke baiwa na kasassu damar gabatar da koke-koke akan abubuwan da ke cinye musu tuwo a ƙwarya kamar yadda za a ji daga bakin Khadijatu Amadu daya daga cikin na kasassu masu wasannin motsa jiki a birnin Yamai
kun gani mu dai masu fama da nakasa ba mu yi karatu ba ba mu kai nesa ba muna so su kama muna don Allah wurin aikin mu su kama mu da kamawa ba sadakar mu kace ba kamar a taimakon mu dukkan sana'ar mu su bi mu na hanya mun sha gaya musu su samu mu na hanya aiki wanda muke nan gari mu samu mu saida su kuma duk aikin da ake nan gari in dai aiki ne wanda gurmu ce iya yi ko makawo ko kurma ko haka tunda su kurma ba su da matsala an dauke su suna ta aiki wurin makayi ma haka nan na to matsalar rashin karatu da yawanci mu ne mu masu nakasa wurin hannu ko kawa haka mu ne ba mu su kamar masu karatu ba sa yawa cikin mu abinda muke so in sun ka kama mu na ko muna sa mu yaran mu su yi karatu su ci gaba balle mu yaran mu ni guri na yanzu da duk kokarin da nake yara su je karatu yaro ko bai yi karatu in ba hankalin shi na kwance abin yana ci abinci sosai yana samu kuma kokaci da yaro wanda kace so in uwarka ko babanka bai yada hali bai yayi to dan saboda shine ina jira ba mu ce su ba su nan gayi muna ha wallahi suna nan gayi iyaka kokarin su me su kara tunda nauyi ne wanda Allah ya dora musu
ke yanzu kina da yara
wallahi ina da yaro hudu wallahi suna lakol
dukan suna karatu
biyun suna CZM suke kuma karami yana so eh sai dai mai shekara biyu shi dai ne bai shiga ecole ba gina
akwai wani tallafi da kuke samu wanda kamar saboda ku dauki dawainiyar karatun yaran ku
shi dai ne har yanzu dai ban same shi ba ina ta nema sai dai wurin fami masha Allah suna nan ga taimaka muna da wajen da wajen uban shi tunda uban shi ma shi ma gurmu ne yanda nake ne uban shi akwai kane na mai taimaka mini sosai wallahi Allah shi mai albarka nagode in yana nan ga jina wallahi shina nan ga taimaka mini kwarai-kwarai tunda ya dauki nauyi na shak fendi mu akwai abin da shike kawo mini ban iya gwai tunda yake kan in gai tsakanin shi da Allah ne me dole na in gai tunda naji dadi haka nan na shi ma wajen baban su shi ma wallahi akwai mai taimaka muna sosai akwai kaunan ta mai taimaka muna da uwan mu da baban mu duka suna nan ga taimaka muna Allah ya taimaka me kaman wani wiri ne wallahi ba mu samu ba tunda ka ji yanzu abinda an ka samu duk baka da kudi ka sai ka biya ma yaran ka ba basta karatu to shine muke so muku lalle gwamnati ya ba su local mun gode suna nan ga karatu me muna so abinda zai taimaka musu tunda ka gani yanzu kur ma ka dauce ko ka sai local din baka da meter gida bai yayi ko shi yana yi magana da wani meter yace sai 15 shika 15 in nace zan dauki meter shika 15 wata to ina zan isa da shika 15 wata ba salar gare ni ba to kaci da yaro kai abu kuma kai ina gani ba ciki in gani dan yaro ko dan makaho yana ja baban suna sai bara ko kuwa yana tura velo suna sai bara wallahi ina jin ciwon su in na kade shi ba sai in tsaya wata rana kuka ma zani tunda nahi so sai in kwana tunda in sun tsaya local sun yi karatu suna zama wani abu in sun zama wani abu mu ko wahalar mu yana rage ya
to masu sauraro nan zamu ja barki a shirin na yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani shirin idan Allah ya yi a madadin bakin mu Habibu Abdullahi da Khadijatu Amadu na kungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku mu ne lafiya
Madalla gaida Sulaiman Mumin Barma da shirin na kasa yanzu kuma sai sharhin jaridin Ghana
da jaridar da finder da mu so mu sharhin jaridin na yau kuma babban labarin ta shine jam'iyyar NPP da ta lashe babban zaben shekara ta 2020 Fitch ce ta faɗi haka jaridar ta ce jam'iyyar NPP mai mulki ita ce wannan kungiya mai suna credit rating agency Fitch ta ayyana cewar za ta lashe babban zaben shekara ta 2020 ta kuma samu rinjaye a majalisar dokoki ta faɗi haka ne dangane da wani nazarce-nazarce na lamarin siyasa da ta gudanar a baya-bayan nan cikin kasar nan ta nuna cewar a bisa la'akari da yadda lamarin tattalin arzikin kasar ya farfaɗo tare da inganta sha'anin ku tun a shekara ta 2016 lokacin da wannan gwamnati ta ɗare bisa mulki sai kuma jaridar The Herald wacce tarwaito cewa a ƙarshe dai John Muhammad ya ainihin yi magana game da saduwar su a Jubilee House gidan shugabanci kenan da Nana Akufo-Addo inda ya bayyana matsayin Kufuor da Jerry John Rawlings jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ajiya ya bayyana diddikin satuwarsu a Jubilee House inda nan ne mazaunin sarautar ƙasar nan take tare da tsohon shugaba Jerry John Rawlings da tsohon shugaba John Aje Kunkufo a ranar talata 18 ga watan Afrilun shekara 2017 a bisa gayyatan Nana Akufo-Addo yana mai faɗar cewar ba su yanke wani hukunci ba a wannan zama da sun kai asirce tare da wanda ya gaje shi musamman mai ya sifata wasu kalamai na Akufo-Addo da yayi a baya-bayan nan dangane da zaben raba gardama a wato kasar da aka janye cewar maganganu din da Akufo-Addo yayi na da takanci aina sojin kasar Ghana ta soma tsarin daukar na wato sunayen wadanda ke sha'awar shiga soje da kuma jami'ai na sojoji na shekara ta 2019-2020 an ga haka ana sayarda atunan na gogewa wato scratch cars a post office duk fadin kasar domin gabatar da wannan bukata ta yanar gizo. Ita kuwa jaridar Guardian Times wannan labarin ta ruwaito. Kar ku dauki doka a cikin hannunku, shugaban kasa ne ke jan kunnin guta wato kungiyar Entreden Ghana. Shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi kira ga mambobin kungiyar Entreden kasar Ghana guta a takaice da su dada yin hankuri sannan su gujewa daukar doka a cikin hannunsu a zancen nan tsakanin na wato shugaban ɗan Najeriya cikin kananan harkokin kasuwanci a nan Ghana. Ridwan Lamu ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla gaida Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 2 na dare da minti 25. Yanzu kuma sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho. Kafin mu sallama ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana daular Iran da cewa tana tangal-tangal, inda ya ce Isra'ila ta daura da maramai da martani ga hare-haren da kasar ta Iran take kaiwa. Netanyahu ya ce yanzu haka Iran tana kai hare-hare a Syria da Lebanon da Iraki da Yemen da kuma Gaza. Manyan masana uku a sha'anin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Sai dai ɗaya masanin ya musanta waɗannan, inda yake bayyana shaidun da ake amfani da su da cewa suna da raunin gaske. Ana hasashen cewa ayyukan yaɗa labaran ƙungiyar IS yana tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet, yayin da suke kokarin farfaduwa mako daya bayan da jami'an nahiyar Turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da sakonni. ba kamar yunkuri na baya ba na dakile kafofin wato farfagandar kungiyar ta yan ta'adda da ya samar da sakamako na wucin gadi ana ganin cewa wannan mataki na baya bayan nan na da alamun yin tasiri mai dorewa
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hanci sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada a manta za a iya aika mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar email ta adireshin mu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945 yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya hada shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Paul ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya